الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su ji mu su kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu da kallon mu ne kai tsaye daga masallacin mu dake nan Muciya Sabon Garin Zaria jihar Kaduna a Najeriya mai suna Al-Jami'u Salafi masallacin da aka fi sani da masallacin Albani a yanzu daren Asabar daidai da ainihin wato 28 ga watan Rabi'u Tsani ijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 1 ga watan ainihin wato April shekara ta 2011 a yanzu mun zauna ne domin mu cika alƙawuran da muka yi wa jama'a na cewa in Allah madaukakin sarki ya so a wannan dare na Juma'a in Allah ya so wato daren Asabar zamu musu wa'azi dangane da al'amarin da baturen yau ke kira current affairs wato me ake ciki a yau din da muke nufi ba yau ta Juma'a ko yau ta Asabar ko yau ta Litinin ba ma'ana wanne yanayi ne muke ciki yanzu dangane da tarkatarkar siyasa sannan wacce alqibla ya kamata al'ummar mu ta musulmi su fuskanta dangane da wannan tarka-tarka ta ainihin wato siyasa da ainihin ake ciki ba dan komai ba hakikanin al'amari rudanin siyasa da rudanin yan siyasa ya kai matuƙa da talakawan ƙasar nan gaba ɗaya a ruda suke ba su san alƙiblar da ya kamata ainihin su fuskanta ba ba su san wane ne ya kamata su ainihin marawa baya ba ba su san wane ne ya kamata su amintu da shi a matsayin in ya tsaya da sunan addini ko kabilanci ko yanki ko yare ko wani abu daban da ake kirarin siyasa da shi a wannan zamani wane ne ba zai ba su kunya ba to insha Allah ta'ala wannan wa'azi nawa zan gina shi kamar yadda muka saba a ƙarƙashin ainihin wato alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantacciya da haka wa'azin zan takaita shi kwarai da gaske domin ina son in ba da dama ga manufofin da nake so in tattauna su din insha Allah sannan kamar yadda ka sani albani duk duniya ba yaran kowa bane da haka wannan wa'azi ba a zo a yi shi dan a goyi bayan kowa ba kowa ne abinda albani ya amince da shi tun da yake a wannan teburi da kake gani akalla yau shekara 20 ana irin waɗannan tattaunawa da karantawa a wannan kujera da wannan lasifika a wannan majalisi wanda tun kafin asa lasifika yau shekara 31 kenan kowa ya san cewa abinda zuciya da aqidar albani ta amince kadai shi yake fadi game da addini ne game da siyasa ce game da rayuwa ce game da tattali ne wannan abin yayi maka dadi ko bai yi maka dadi ba dan haka albani bai san wata kabila da zai goyi bayanta balle wata jam'iyya balle wasu tarin mutane ba domin kamar yadda nake fade din ba yaran kowa bane ban ci tuwon kowa na girma ba sai na ubana kuma bana rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace jam'iyya bana rayuwa a ƙarƙashin inuwar kowace kungiya kuma duk duniya ne ba ma'aikacin kowace gwamnati ba ce don haka babu wata masarauta duk duniya da nake wa aiki sai masarautar da mamallakinta yake burbushin al'arshi sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah don haka zan fara da ainihin wato wannan wa'azi nawa wanda ainihin insha Allah ta'ala sai tafiya ta yi tafiya tukuna za a ji taken wa'azin sabanin yadda aka saba zan fara da jawo hankalin mutane dangane da amanar da Allah madaukakin sarki ya danka wa duk wanda ya dora shi a matsayin shugabanci ga wani hadisi a cikin littafin Sahihul Bukhari a babul Jum'ati fil Qura wal Mudun hadisi na 893 a inda al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Bishr ibn Muhammadin قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأن حديث إمام البخاري يمشي شاربك دوسو فتووي دتتوناوا دنغني دحلت شنين جمعة أينهم واتوسو القريو da kuma wasu birane bayan da ainihin Ibn Shihab ya gama bayar da wannan fatawa sai ya daure fatawar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya samu shi daga malamin shi mai suna Salim Salim ya bada labari cewa lallai mahaifin shi Abdullah dan Umar ya kasance yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kulu yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku sai kowa Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi wannan kullu din kulliya ce ma'ana kullu kuciya ce kowa ya bata zai sha duka haka suka ce hadda mangari tafi dandalin wasan yara zaka ji fassarar ta ma'ana duk wanda Allah madaukakin sarki ya danka wata al'umma a hannun shi annabi ne manzo ne limami ne malami ne mai gida ne shugaban kasa ne governor ne commissioner ne pamsec ne a parastatal din shi kowane ne sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi game da nauyin waɗannan mutane dan haka in muka koma cikin alqur'ani sai mu ji Allah yana cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin sai mun tambayi waɗanda aka aikawa da annabawa kuma sai mun tambayi susuwa su manzannin sai an tambaye su jama'a mun ji wannan da kyau ko sai an tambayi al'umma sai an tambayi kuma annabawan da aka aikawa al'umma kun fahimta jama'a to waɗannan nassoshi jama'a suna gargadi ga duk wani wanda yake kwadayi da kwalamar mulki ya shirye ranar da Allah madaukakin sarki zai tattaro su shugaban kasa ne kai mataimakin shugaban kasa ne gafna ne kai mataimakin gafna ne limami ne shugaban kungiya ne babban malami ne kai ka shirye ranar da Allah madaukakin sarki zai tarkato ku mala'iku na kada ku sai an zo sai ya ce waqifuhu innahum mas'ulun kusai da su za a tambaye su kuma akwai magana shine sayyidina ali yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'itna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in yace da a ce in mun mutu sai a tafi lahira ai shikenan aka rufe mu ba matsala ba tashin kiyama ba aljanna ba wuta da sai a ce mutuwa ta zama hutu yace amma matsala ita ce in mun mutu an rufe mu to akwai matsala dangane da tambaya a cikin kabari akwai tambaya ranar lahira an aka tashi akwai tambaya ko ina sai an yi maka tambaya sai dai in ka shiga cikin aljanna duk wanda yake ganin cewa abu ne mai sauki kawai dan yana da degree ko masters ko phd ko diploma ko kuma certification ya fito a tsaye da shi takara yana da kuɗi sun tara suna da karfi masu sata akwati suna da yadda za a yi maneuver suna da yadda za a yi rigging ka shirya tambayoyin da za a yi maka tun daga kabari har ainihin dandalin alkiyama to wannan hadisin abin da yake cewa kowa za a tambaye shi duk wanda ya zan akwai wasu jama'a da Allah madaukakin sarki ya bashi kiyo haka sayyidina Umar da yake yayi waɗannan nasoshi kyawawan fahimta. Yace abu duk inda gwamnatin shi take, duk inda kwalbati ya ruguje, da duk inda gada ta kare, a je a gyara, a yi dakali a gyara, a yi siminti a sa gada, yace dan kar a dora wa jaki mangala ya zo zai ƙetara saboda babu gada ya afka ciki ranar kiyama Umar ya shiga uku. Jaki kenan. Duk kabilar duniya in aka ambaci jaki kaskantacciyar halitta ce a cikinsu. Amma Umar yana ganin jaki da ya sha matsalar hanya zai iya ja mishi matsalar shiga aljanna. Ka kewaye sabon gari local government kaf, ka kewaye titunan Najeriya kaf, ka gani yaya titunan suke. Billions nawa aka narkar over the years. Ina ma'aikatar zirga-zirga, ina PTF, ina FEMA, ina suke, ina kudaden da ake narka musu. Dukkan mamun tashi za ka tafi Lagos ta Binnin Gwari ake bi, yanzu hanyar Binnin Gwari ba ta biyuwa. Ita ta Abuja oke ne da ake bi, je ka gaya take. Ina kudaden da ake narkawa. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Tunda muke karatu daga shekara ta 2006 har yanzu da muke karatu jama'a, har yau ba mu karatu da wutan nefa ba a Zaria. Yau shekara nawa? Yau shekara 5. Duk inda ka ji karatun mu, duk wani kaset da ka ji, duk wani wa'azi da ka ji, duk wani CD ko DVD da ka ji, da generator muka dauke shi, da generator muka yi aikin duplication din, babu wutan nefa saboda ba za ta iya ba. Da an fara za ta dauke, da ta dauke kuma aikin zai lalace. Kasar 17 da muka yi na karshe a rayuwar mu a masallacin nan da muka yi su da wutan nefa, da gayya muka yi su kaje kaje su na karatun muqaddimat tamamul minna, ana cikin yin sai wuta ta dauke, sai a dawo da ita, sai in yi habaici, in yi gatsi, in yi bakar magana, duk ta shiga cikin kasar din, domin tarihi ya sajjala irin halin da muka samu kanmu a kasar kenan. Ma'ana ba mu taba samun awa ɗaya da rabi lafiyayya muna karatu ba dauke wuta ba a wannan masallacin kenan. Kasar 17 suna nan. Ina kuɗi da aka dankara wa hukumar wutar lantarki tsawon shekarun nan? Ina naira biliyan 11 ko biliyan 16 da tsohon shugaba Yar'Adua ya yi approvin mafawa aka ɗauke, aka je aka kasafta, aka ɗibi mutane aka kai su kurkuku, bayan wata guda sai gashi an fito da su, kuma suwa ne ne suka tafi belinsu? Sarakunan mu masu alfarmawa ne, mai martabawa ne, mai sandawa ne, mai abin nan ba, su suka je suka yi belinsu. To duk waɗannan za a yi musu tambayoyi a ranar alkiyama, kuma su shirya amsawa. Don haka ba wai neman shugabancin ba, amma ka shirya za ka iya ba da jawabin abin da ya shiga da abin da ya fita. To sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara fassara waɗanda mas'uliya take a kansu mai nauyi, sai ya ce al-imamu ra'in, shugaba mai kiwo ne, wa mas'ulun an ra'iyyatihi, kuma abin a tambaye shi ne game da abin kiwon shi. A nan, kafin ka fassara shugaba a nan da shugaban sallah ko shugaban gida, shugabanci ake magana a nan na jagorancin al'umma a siyasance. Domin jagorancin al'umma a siyasance ita ce babbar tutar da ta mamaye ko babban laimar da ta lullube duk wani shugabanci a ƙarƙashinta. Da liman, da gwamna, da shugaban kungiya, da shugaban ƙaramar hukuma, da kowa yana ƙarƙashin shugaban ƙasa. Naka sake yau ƙasa-ƙasa dukkansu suna ƙarƙashin gwamna, naka sake yau ƙasa-ƙasa dukkansu suna ƙarƙashin ciyaman. To duk wanda yake shugabancin ƙasa ko gwamna ko kuma ya zama minista a ma'aikata ko komishina a wata ma'aikata ko kuma shi ne ciyaman a wata ƙaramar hukuma ko shi ne sarki a wata masarauta, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mas'ulun an ra'iyyati, za a tambaye shi game da talakawan shi. Daga cikin talakawan nan hadda jaki, hadda doki, hadda kare, hadda akuya, da duk wani abu da ya rayu a ƙarƙashin mulkinka, duk sai ka ba da jawabi. wannan shine true accountability and transparency. Accountability na gaskiya kenan, ma'ana a tsaya a yi bincike na gaskiya sai ranar alkiyama. To wannan shugabanci da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake magana cewa wanda yake dauke da shi za a yi mishi tambaya game da jama'a shi a ranar alkiyama. Zaka zo ka ji wasu abubuwa ne waɗanda matukar shugaba ya kula da su, in Allah ya so ranar alkiyama yana da jawabi da zai faɗi, amma matukar aka samu cikas akan abu daya to wuta zai yi daga nan. Dan haka duk sanda kake kwadayin shugabanci to sai ka saurari waɗannan matsalolin da zamu zo mu ambata. Zaka iya kiyaye su ko kuma da kai shugabancin a baya ka iya kiyaye wa jama'a su? Sai yace والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته. haka nan mai gida ma kiwo yake game da iyalan shi, kuma za a yi mishi tambaya zai yi jawabi dangane da iyalan shi. Ya ka koya musu addini, ya ka tsare musu mutuncin su, yaya rayuwar su take, yaya shiga da ficen su, menene ya shiga gidan, menene ya fita, menene ake kaza mai baki daya. Wannan gabar nayi sharhinta a wata lecture da muka yi a ainihin jihar Niger a garin Mina, a wata seminar da muka yi. Daga cikin abubuwan da nayo tsokaci a wannan lokaci cewa wannan waya ta hannu da ake kira GSM a yanzu, da matarka take da ita ko yarka take da ita ko danka yake da shi, ka san cewa wake bugo musu waya? Ka san cewa wannan irin text ne a cikin box din yarka? Danka ka san da wa yake communicating? Yaya akai yarka ta iya mallakar wannan handset? Ta wace hanya take bi take iya sanya wannan handset kudi? Har yau ba ai blocking din shi ba. Ka kaddara nawa kake bata? Da an kai lokacin da mutum ya zo ya tsaya kofar gidanka yana jiran yarka ta fito, zaka zo kai barazana ka kore shi. Yanzu an wuce wannan. Zai hada handset ne koda mai arhana ne naira 2500 ko 10000 kawai sai danka mata. Lokacin duk da yake bukata ganinta kawai shi kenan, waya zai yi, text zai yi, haka zai ainihin text nan ya zo ya wuce ta gabanka, kana nan kofar gida kana jan carbinka, kana fankama cewa ba wanda ya isa ya taba mutuncin yarka, ba wanda ya isa kaza, sai ga ta zo ta wuce da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa da ta wuya duk ta makalkale ko ina, sai ga yarka kamila ce, mukammila, mu'mina ce, saliha ce. Nan ku an yi appointment ne, za ta je hotel mai daki na kaza 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 kaza, sai kana ganin za ta je wurin hadda ne. Jama'a kun fahimta? To sai an yi maka tambaya game da duk waɗannan abubuwan. Ka taɓa zama ka ɗauki jakar ɗanka na makaranta ko jakar ƴarka ta makaranta ala ghaflatin minhum, ɗan bai sani ba, ƴar bata sani ba, ka zazzage jakar ka ga me ke ciki? Yarka tana da laptop, ka san ina ta samu laptop din? Ka taɓa karɓar laptop din ka zaunar da laptop din a wurinka, ka duba email box dinta ka ga cewa waye da waye yake corresponding da ita, wa ke turo mata wasiƙu, waɗanne irin phonographs, hotuna na video da menene menene, yaya waɗanne iri ne a ciki, me take kallo? Ka taɓa kwace wayar ɗanka, wayar ta kwana hudu a hannunka ko uku? Nan bugo waya ka san wa ke magana da shi, a kan me, wa ke turo yaka text, waɗanne irin abubuwa? Anta mas'ulun an hadhihir ra'iyya, amana ce Allah maɗaukakin sarki ya baka kuma sai ya tambaye ka. Haka nan annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, haka nan matar aure ma a gidan mijinta kiwo aka bata, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, kuma za a bincike ta, za a tambaye ta game da kiwon da aka bata, amana aka bata. Ku samu lecture da muka yi ba da jima wannan ba a garin Gusau ta jihar Zamfara, wadda sai da muka yi sharhi dangane da yaya siffofin mace ta gari yake. Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah. Allah ya ce mata na gari, mace ta gari ita ce qanitatun, mai ibada tukuru, tana kula da sallar farilla, tana kula da nafila, tana kula da azumin farilla, tana kula da nafila, tana da gaskiya, tana da amana, tana da kula da kaza, tana da kula da kaza. Kanitatu, game da haƙƙin Allah ba ta wasa. Wannan darajar da Hafsa ta samu kenan, wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama hayya sake ta ta kama hanya ta tafi gidansu sai malaika jibril yazo ya ce mishi ka dawo da ita Allah ya ce ka dawo da ita kai hakuri da ita fa innaha sawwamatun qawwamatun tana yawan azumi tana yawan kiyamul layli ta ci albarkacin biyayya Allah Hafsa saliha ce qanita hafiza bima hafizallahu wannan hadisi sahihi ne Abu Dawud ya rawaito shi shin ke kina daga cikin matan da za a saka ki cikin qanitatun masu ibada tukuru hasibatun bima hasibatu amanat da Allah madaukakin sarki ya baki game da mijinki yaya kike game da ita dukiyar mijinki ƴaƴan mijinki mutuncin mijinki alfarman mijinki darajar surikanki darajar ƴan uwan mijinki waɗannan duk suna daga cikin siffofin da mace za ta kiyaye ta samu sassaucin tambaya a ranar alkiyama amma in kika yi sakaci game da waɗannan abubuwa akwai matsala a kanki yake baiwar Allah sannan sai ya ce wal khadimu ra'in shi mali sayyidi hakanan yaron da ubangidan shi ya dora shi akan wata dukiya shi ma wannan yaro wa mas'ulun ar-ra'iyati kiwo aka bashi amana aka bashi kuma za a yi mai tambaya dangane da wannan amana qala mai riwaya yace wa hasibtu an qad qala ina tsammanin ma yace war rajulu ra'in fi mali abihi haka da da uban shi ya dauko shi ya dora shi akan dukiyar uban shi ma amana aka bashi kai ya dauka cewa tunda dukiyar uban shi ce bari ya sama da fadi yadda yake so ai yana da haƙi a ciki ya manta dukiyar ba ta shi bace in ya ce yana da haƙi ya manta akwai wasu ƴaƴan masu haƙi a kai dan haka jiddan da uban shi ya amince da shi ya aza shi akan wata dukiya dole ne ya kula da wannan dukiya ya kula da wannan amana ba dan komai ba wa mas'ulun ar-ra'iyati ranan lahira sai an mai tambaya game da wannan dukiya ta mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sake maimaita maganar dan ya karfafe ta da kyau yace wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi dan haka dukkaninku jama'a kiwo aka baku kuma dukkaninku sai an yi muku tambaya dangane da kiwa hadisi ya zo sahihi a cikin littafin al-jami'u tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace baki hanci kunne ido farji azzakari hannaye waɗannan gabobi in gari ya waye baki ɗaya sai su tattaru sai su samu ɗaya daga cikin su sai zama spokesperson sai yayi magana a madadin su yace wa ainihin harshe yace wa baki to bakin mu ɗaya fa gaba ɗayan mu amana aka danka a hannunka dan haka idda kai da mu nan zamu dan haka ka ji tsoron Allah game da mu gabobi abinda suke cewa baki kenan domin bahaushe yace baki shike yanka wuya shi zai faɗi kaza shi zai ce kaza shi zai ja kaza shi zai ja kaza kaga kenan koda baka ce kai saurayi ne kuma kai babanka ya mutu ma ba wata dukiya ko babanka talaka ne ko kai ma'ana kana kokarin ka kaucewa wannan hadisi na Abdullahi dan Umar cewa kai ba za ka shiga tambaya ba sai ka ce kai ciwo ai an baka hannu da kafa ai kana da ido kana da azzakari ai kana da baki ai kana da kafa ai kana da kaza duk waɗannan abubuwan gaba daya za a yi maka tambaya game da su a ranar alkiyama kun ga aikin bai tsare akan kowa ba ko to jama'a waɗannan siffofi baki ɗayansu malamai suka ce duk in aka kai aka komo a duba na farko din nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi shi ya fi kowanne muhimmanci shi ne wanne shi ne shugaba shugaba ya fi kowanne muhimmancin shugabanci domin shugaban ƙasa ko gwamna ko sarkin musulmi ko mai martaba ko mai alfarma ko mai karama ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa kowa ne shugabancin da yake dauke da shi ya mamaye shugabancin mai gida ya mamaye shugabancin mata aure ya mamaye shugabancin yaro da ke kula da shago dan haka mas'alar ta fi karfi a kan shi to malamai suka ce dole ne duk shugaba kafin a kira shi adilin shugaba sai ya kiyaye wa mutane abubuwa guda biyar zuwa shida abu na farko addini sai ya kiyaye wa mutane addininsu ina ma'ana addini ya sa ido ya ga wannan irin addini mutane suke yi dan haka a musulunci babu secularism babu secular system
babu state of secularism, babu secular state, a ce ba ruwan gwamnati da addini, wannan fito na fito ne da Allah. Duk gwamnatin da ta ce ba ruwanta da addini, wannan gwamnatin ko ta musulmi ce ta yanke alakarta da Allah, domin alaka kwaya ɗaya ce tsakanin bayi ko halittu da Ubangiji, shine addini. Duk sanda ka ce ba ruwanka da addini, to ka datse wannan igiyar. Saboda haka ka tokara ta farko shine a samu hukumomi su ce ba ruwansu da addini. To amma kuma abin mamaki, da zaran an taho lokaci irin wannan, musamman a yanayi irin wannan na siyasa, don ba a taba siyasa irin siyasar bana a tarihin Najeriya ba, tun daga jamhuriya ta farko har ta biyu ba a taba yi ba. Siyasar da ta fito karara, addini ce zalla, yanki ne zalla, kabilanci ne zalla ake yi, sai wanda ya fandare daga cikin dangi. Ba wanda ya fandare daga cikin dangi ba, duk inda ka samu kowa ya san gidan uban shi, dama haka babban dan siyasa ya fadi. Haka ne ko ba haka ba? To duk wanda ya fandare daga cikin dangi shikenan, sai dan shi ya kwana a daji. Dan haka a irin wannan lokacin jama'a sun ce ba ruwansu da addini, amma kuma sai kaga waɗancan sun yi cuci, waɗannan sun taho masallaci. To yanzu sun zo ne addinin da ba ruwansu da shi kuma suke so ya yi ruwa da su. Sannan wani babban ɗan siyasa, duk jaridun Najeriya suka ɗauko rahoton shi, ya je coci yana cewa to shi fa ya dogara da su ne dangane da ƙuri'a. In ba ƙuri'ar su fa babu shi, ba zai tazarce ba, ba zai je ba, ba zai kaza ba, ba zai kaza. Kuma abin takaici jama'a, waɗannan kalmomin da ake faɗi, mu kaɗai ne ba mu da wayo a kansu, mu kaɗai ne in mun faɗe su da gaske muke. In ka ji musulmi ya ce ba ruwan shi da addini saboda giyar mulki ta buga shi, da gaske yake ba ruwan shi da addini. Su waɗancan ko sun ce ba ruwansu da addini, wallahi ƙarya ne. Mun ga wani irin yanayi a jihar Adamawa yau shekara 6 ko 7 da ta gabata. Mataimakin shugaban ƙasa ya fito daga yankin, yana kyamar a danganta shi ga addini, har ya fito dukkan kafafen yaɗa labarai ya ce a daina ce mishi alhaji. Amma sai kuma ga shi ɗin nan a wannan halin ya ɗauko wani ɗan tsakon kirista busasshe ya saka shi ya zama gwamna. Shi kuma wannan sai da ya zama coci ko ta ƙasa ce sai da aka rushe ta a jihar Adamawa, aka yi mata ta zumunci. Yana ta gina mutanen shi, yana ta gina addinansu. Shi kuma can na kololuwa ya ce ba ruwan shi da addini. Ya ga in ka ji wannan kalmar daga bakin wawayen mu take fitowa, kuma su yi aiki da ita, su can ba sa yarda su faɗa. In kuma sun faɗa, abinda su iya nufi ba ruwansu da addinin musulunci. Dan a daidai lokacin da yake faɗi za ka ga cross a wuyan shi. A daidai lokacin da yake faɗi in aka ce za a yi addu'a, sai ga ya cire hula ya rufe ido. Amma mun aka ce za a yi addu'a namu, kunya yake koda ya ɗaga hannu, kunya yake koda ya bayyana da wata siffa cewa wannan addu'ar irin taso ake yi. To bana an shiga wani hali wanda yake dole ne kowa ya bayyana ina yake, in ba haka ba munafincin mutum ya bayyana. Ina fata an gane. To dole ne mai mulki ya kula wa mutane game da addininsu, waɗanne irin aƙidoji ake yaɗawa, waɗanne irin malamai ne suke wa'azi, menene suke karantarwa, waɗanne irin darajoji ake faɗi da suka dace ga Allah, waɗanne iri ne ake faɗi da basu dace ga Allah ba. Dole ne mai mulki ya sa ido game da wannan. Haƙƙi na farko kenan da zai kularwa mutane, domin Allah maɗaukakin sarki cewa yake wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Allah bai umarci mutane su yi komai ba sai su yi addini, su tsarkake addinin ga Allah. Don haka addinu ra'sul mali fastamsik bihi, addini shine babban jari, kai riko da shi. To dole ne mai mulki ya kula ba mutane game da addini. To abinda muke cewa, waɗannan mutane da suka zo suna lallashin mu yanzu, suna cewa a yi haƙuri za su gyara, wai su kullum a cikin banbaki suke ko babu yesu tsawon shekarun nan? Ka je ka saurari jawabinsa Abubakar ta fawa ɓalewa, the golden voice of Africa. A lokacin da ya fito takara, yan alƙawuran da yayi yan kadan ne amma masu nauyi ne, yace za mu muku kaza in kun zabe mu. Sai tattara takardun shi sai bagurin jawabin shi ma na mulkin karban mulkin kai duka minti biyar ne. Yan siyasa na gaskiya ba surutu suke da yawa ba, aiki ne yake fassara maganganunsu. Na fata an gane 7 point agenda, 11 point agenda, 17 point agenda, 70% agenda, duk ba ita bace agenda nawa kaji a tarihin Sardauna. Amma ka kewaya duk arewacin ƙasar nan da Sardauna ya zama shugabanta, sai da ta ga wani haske na cikin abin da Sardauna ya na ilimi. Nan an yi musu jami'a, can an yi musu College of Agri, can an yi musu College of kaza, can an yi musu School of kaza, can an yi musu kaza, can an yi kaza. Duka a shekara nawa Sardauna ya wannan aikin. Saboda haka abu na farko a kullum mutane da addininsu. Shin daga shekara goma zuwa yanzu a nan ƙaramar hukumar Sabon Gari da nan jihar Kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya, wacce hukuma ce aka kafa ta wadda ta tsaya ta yi gwagwarmaya game da gyara wa mutane addininsu? Babu. Mu 'yan Sabon Gari ne, mu 'yan jihar Kaduna ne, mu 'yan Najeriya ne. Babu wata hukuma wadda ta tsare wa mutane mutuncin addinin musulunci. Sai yanzu ne an tsaya takara, za a bi ku malaman Islamiya saboda ku ne wawaye, wai ana kawo muku kawa'idi da ahalari. Kawa'idi da ahalari. Nawa-nawa ne kawa'idi da ahalari? Naira 30-30 ne. Sai a kawo muku katan guda ko katan goma. Ana shigar da su gidan malamin Islamiya, an sa kamera ana ɗaukar hoto. Yana cewa ai gashi nan kuɗaɗe ne ko kuma katan-katan ɗin sukari ne aka kawo malam. Nan kuwa kawa'idi ne da ahalari. Duka-dukan an haɗa su biyu naira 50 ne, wannan naira 20, wannan naira 30. Me yasa da ba a kawo muku ba? Sannan ya za a yi malaman Islamiya ku zama so foolish, ku zama wautar ku ta yi yawa, wai har a ce wai wani ɗan takara ya zo ya same ku a Islamiya, wai yanzu ne za a ɗauki lambar waya a baku, wai a ce wai inda matsala wai ku bugo mana waya. Yanzu sai a ce a ba matsala sai an gama zaɓe, za mu buga muku an gama zaɓe. Me yasa ba ku iya faɗin magana? Me yasa ba ku iya zama maza? Sai ka zama kai ne malamin Islamiya, ka zauna ka takwarkwashe haka, kawai wani wawa ya zo yana hayaniyar banza a gabanka, ka fi shi fasaha, ka fi shi albarka. Baiwar da Allah ya yi maka ya fi tashi. Domin a cikin hadisin Usman da ya zo Bukhari da Muslim, annabi cewa ya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wanda duke karantar da Al-Qur'ani, ya koyi Qur'ani, yake karantawa, ya fi kowa. Ya fi gwamna, ya fi minista, ya fi director, ya fi shugaban ƙasa, ya fi mai martaba sarki, ya fi sarkin musulmi, ya fi kowa. Sai dai in waɗannan su ma sun koyi Qur'ani suna karantarwa. Amma matuƙar ba su koya suna karantarwa ba, mai karantar da Al-Qur'ani ya fi su daraja duniya da lahira. Wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amma za ku zauna su mai da ku wawaye? Dan me za su mai da ku wawaye? Idan har sun zo wurinku, me yasa ba za ku tsaya ku yi magana da su maganganun da za su dafa musu kwakwalwa ba? Ba kwa ganin bana 'yan siyasa sun ji tsoron zuwa wurinmu? Mun ce kofa a buɗe take, duk wanda zai zo ya zo. Amma fa ga sharuɗa. A wai su abin da suka ɗauka, wai kawai za su je su samu wawayen nan ne, kawai su faɗa musu maganganun da za su faɗi kawai, shikenan a ɗan kawo 20,000. A ajiye. Allah ya tsine wa 20,000 ɗin da za a baka a wulaƙanta ka albarka. Me aka yi aka yi 20,000? Me za ka yi da 200,000? Me za ka yi da 2,000,000? Me za ka yi da 20,000,000? A kan 'yancinka. A ce jama'a, lokaci ya yi wanda za ku tsaya yanzu ku ƙwato wa kanku 'yanci, amma an mai da ku wawaye. Waɗannan saƙonni ne muke isarwa tun daga malaman Islamiyya da malaman masallaci masu karantarwa da asuba da masu yi tsakanin magariba da isha. Ku je ku faɗakar da mutane kuma ku wayar da kansu kan magiya waye. Babu sauran a ce wai sai yanzu ne, wai 'yan takara wai za su fara bin ku, wai suna ba ku wai lambar waya a ce komai dare ala gafarta malan ka bugo wai kai kuma sai kai tatsuma ai ma kun ga har sun bani lambar wayarsu nawa suka baka ka rinka zuba credit jama'a kun fahimci wannan yanzu wannan tsakani da Allah ba rena hankalin mutane bane Allah madaukakin sarki kiyaye to addini shine abu na farko da za a kiyaye wa mutane tunda ake a Najeriya ba a taba samun sanda addini ya rikice fiye daga shekara 10 zuwa bana dinnan ba addini ya rikice ya lalace saboda ba ruwan kowa addini ba shi da custodian ba shi da wani wanda ke kula da shi kowa ya faɗi abin da ya so ya aikata abin da ya so kuma ba abin da zai same shi saboda kawai wasu mutane ne waɗanda yake ba su da manufa aka murda mulki kawai aka jasa su akai kuma malamai an bi duk an shafe bakunan su gaba ɗaya ba wanda zai iya fitowa wasu ma yanzu suka fito da salawai ai an hana ai magana akan masu mulki mai mulki na zalunci an hana ai magana akan shi ka je malamin da ya koya maka manhajin salafiyanci ka ce ya sake reviewin karatun shi da wanda ya biya maka bai iya ba yo me yasa aka daura sai Imam Malik Imam Malik duka akai mai sai da hannun shi ya kage har baya iya daura hannun shi a kirji da aka tambaye shi ya ce darabanil khalifa ya karantar da qawaidi ne sarki yadda kai ko farilan alwala ya yi magana ne game da masu mulki sun yi zalunci Ibn Taymiyyah daurin da ya sha dauri ne akan kawai ya fassara qul huwallahu ya ce Allah a sama yake akan wannan ne kawai ya sha ya dauru ya yi magana dangane da masu mulki idan har malamai ba su yi magana game da zaluncin masu mulki ba wane ne zai yi magana dangane da zaluncin masu mulki musamman waɗannan masu mulkin da za ka nemi appointment so 100 ba ka samu ba an ce je ka kai musu nasiha kuma matukar yau ka je kai nasihar abinda za a ɗauka yunwa ce ta kawo shi ku ba shi 100,000 shi kun ya ga 100,000 gaba ɗaya rikicewa zai ya faɗa toilet yana tunanin cewa ita ce hanya fita saboda bai taɓa ganin 100,000 ba gaba ɗaya sai ya zare yana fita sai ga yana dariya ku je ku tambayi yadda ya rima ya rinka musu azamfara in ya ba malamai kuɗi ka shiga suna ta faɗa sai ya fita yana dariya shi da kwamishinonin shi ya ce ga su can suna ta faɗa sai ga su can sun haɗa kai izala da ɗariƙa suna bin juna sallah ya ce saboda na miƙa musu kuɗi sun mai da ku 'yan ƙoda ba ku da dabara ba ku da hikima ba ku da wayewar kai ba za ku zama kuna tsaye da kanku ba yo ba dole ƙasa ta lalace ba in ya zama malamai sun rikice sun kasa sanin alƙibla Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka dole ne mai mulki ya kula da mutane addini sannan annafs rayuka duk mai mulki dole ya tsare wa mutane rayuka yanzu jama'a muna zaune din nan yan bindiga daɗi na iya shigowa duk su harbe mu saboda ne babu security we live in a state of insecurity we are insecure we are not secure babu tsaro babu aminci kana cikin gidanka a tsorace kake kofa a bude kana tsoro ka rufe kofa ka sa ki ka datse ka sa mabudin a aljihunka amma hantarka na makyarkyata ya aka yi kana tafi akan hanya kana tsorace bibi karamar ƙasa ce irin Niger gatanan da daddare ake kama hanya ana tafiya biliyoyin dukiyoyin Najeriya ta Niger suke shigowa su shiga su shigo lafiya lau tun daga motoci har shaddoji tun daga takalma har suturu ta Niger suke shigowa amma suna cikin amincin da babu a nan karamar ƙasa ce wadda duka-dukanta ba ta wuce wata jihar ba a ƙasar nan amma suna cikin amincin da bamu cikin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau sannan a kama 'yan fashi da makami ka je ka ga an yi belinsu a je kotu a zaunar da ɗan fashi da makami ko ɓarawo da ɗan banga a kan kujera ɗaya ƙarshe a sake shi ɗan fashin yana gargaɗin ɗan bangan ai za mu haɗu ne ba dai ƙarshenta kenan ba an zo nan kaga an sallame mu jama'a kun fahimci wannan da kyau a da an kaji an yi kuwa barawo sai ka fito a guje ka kai dauki yanzu in kaji makocinka yayi ihun barawo sai ka ƙara duba kofar ka ta rufu da kyau a Niger Delta a garin Port Harcourt jama'a da loudspeaker ɗin fashi suke fashi za su zo su kafa loudspeaker a tsakiya a anguwa karfe 2 na dare sai su ce kowa ya bude gidan shi ya bude kofa ya fito da abin da yake da shi ya zauna ya jira mu sai ka tashi ka bude kofa da kai da matarka sai ku aje kudi akan table ku zauna kuna salati in kristoci ne kuna hallelujah duk ku gama rintsin tsan idan ku su shigo domin wanda dai ya sake sai an yi wahalar kare kofa an shigo to a bakin ran shi bayan kudin shi a Port Harcourt a Niger Delta yanzu an Niger Delta sun bazo Abuja karfe 7 na magariba suke kwace mota kwace motarka ai maka tsirara a bakka sun tir da aka san da za su sake ka ta kanka kake ma ka samu ka buya duk inda kai sai mutane su ganka mahaukaci ne da aka sai kai awa 3 baka fara kuwa amma ka ji kana ihu sai a ce ga wani sabon kamu can ba haka bane tsirara za haɗu da kai a kwace motarka a cire wandanka a cire rigarka a cire dan dress ɗinka a bakka tinki in kai ihu barawo da an kalle ka a ce kaga wani sabon kamun can abin da yake faruwa yanzu a cikin Abuja abin da yake faruwa ke a cikin Abuja ko kwana 7 ba kai yau kwana 4 na je ne wani jaji a gidan shi an yi mai haka karfe 7 ya fito zai raki a karfe 7 na magariba jama'a inda ya zama babu aminci game da rayukan mutane lashin amincin ya kai har masu mulki yau ne ke da hannu da gani da kifewar jiragen sama da yawa don tsafi tsakani da Allah a fito muku da rahoto na gaskiya game da hadarin jiragen saman da aka yi ta yi shekaru 3 da suka wuce a fito muku da menene dalili a faɗi dalilai na gaskiya har yau ba a faɗi dalilan haɗurran jirgin sama ba jirgin sama ko duk inda ya hadari jama'a sai an gano dalilan gaskiya na hadarin shi kuma dalilan duk in ka samu wani ƙwararren masani cikakken mechanical engineer abinda zai ce maka 99.9% na hadarin jirgin sama shine human error ne ganganci ne daga dan adam da gangan aka rinka farar da mutanen dan ai tsafi da rayukansu ai tsafi da jininsu a nan kasar mu dan haka ba wanda ya fito da rahoton gaskiya me ya faru ya ba a ce jirgi daga dagawa ya kama da wuta nan take kowa ya kone a ciki babu aminci sannan gidajen yankan kai duk wata karamar hukuma da ka sani yau a Najeriya akwai gidan yankan kai in ba haka ba akwai inda ake tarawa ma'ana tashar da za a tattara waɗanda aka sata a kai su mayanka ta kusa yanzu da zaɓe ya kusanto kowa ya san al'amari ya yi kamarin da hatta gidajen rediyo sai da suka fito ƙarara suka rinka kawo irin rahotannin abubuwan da aka rinka yi musamman a jihar Jigawa yan siyasa gashi nan sun sa ana kafa ta yara duk wanda ya bace yanzu kar ma ku kai filin cigiya da batarwa ku fara ainihin addu'a kawai Allah ya nufi fito da shi ya fito da shi amma yana can za a yi tsafi da shi saboda za a ce wane in fa kana son tazarki ba zai yiwu ba sai ka sha ainihin jinin kokunan mutane da gwargwadon shekarun da kake so ka yi kowace shekara ɗaya tana da kwana 360 to sai ka sha jinin mutanen da suka kai 360 so mutane nawa za a kashe sannan lokacin da wannan mutum guda kenan wancan ma haka yake so wancan ma haka yake so to da ka babu aminci muna kanana a garin nan a Club Street ko a menene wajen Independence Road wajen Lion Cinema a Rex Cinema haka kama babban gidan yankan kai ga sa hannu da hotunan manya-manyan gari nan amma haka aka danna magana ta tafi sannan yanzu ku je ku binciki anguwanni ire-iren waɗannan anguwanni da ake cewa layout quarters GRA da sauransu akwai gidajen da ba a bude su sai karfe 3 na dare karfe 4 da rabi zuwa karfe 5 shikenan sai ka ji motoci na fitowa an tashi daga taro akwai bakakken motocin da ba a ganin me ke cikin su su suke shiga su suke fita da wa suke shiga da wa suke fita duk waɗannan na daga cikin haƙƙin gwamnati ta kiyaye wa mutane rayukansu sannan sai annasal annasal anan ko al'ir abin da ya shafi mutuncin mutane ko kuma salsalar mutane abin da ke da alaka da lafiyarsu abin da zai tsare musu nasabarsu a hana zinace-zinace waɗanda ta hanyar haka za a samu ƴaƴan banza ƴan tagaban fatiha bastard of the nation ƴan iska waɗanda ba su da uba waɗanda za su waye gari ba sa jin maganar kowa lallai sai an tsare nasal sai an tsare yaya ne ake shiga da fice dangane da aure da aurekarwa yaya wance da aka sake ta ya tabbata ta gama idda ta gama takaba da mijinta ya rasu wannan ƴa da za a daura mata aure ba ta yawan banza ba ta da ciki balle ta kai dan wani ga wasu al'umma da ba nasu ba dole sai an tsare wa mutane wannan sannan al'ird mutunci dole ne hukuma ta tsare wa mutane mutuncinsu duk hukuma da ba ta tsare wa mutane mutuncinsu ƴan iska za su waye gari su yi abin da suke so yanzu kowaye kai limami ne kai ko dagaci ko hakimi dattijan anguwa ne kowane iri ne kai baka wuce ƴan iskan anguwa su yi maka dariya ba baka wuce su ci mutuncinka ba a nan anguwan nan tsakanin muciya da cikaji aka samu ƴan iskan yaran da sai 11 na rana na dare ta yi za su je su kwankwasa maka kofa su ce ka fito da ƴarka wance da suka sani ka ba su sai bayan sun yi mata ciki wata 5 wata 6 sai su dawo ma da ita a daidai irin wannan lokaci na tsakar dare sai ga amanar da suka karba nan sun kawo maka sun dawo maka da ita sun yi kace-kace da ciki an san su a cikin anguwannin nan amma ba yadda aka iya da su a nan babban titin muciya yara suke samun ɗan ƙaramin babur su cire salansa shi su sheko tun daga farkon titi har ƙarshe su doke duk wanda za su doke an rasa yadda za a yi da su iya abin da za a iya musu wai sai dai a yi ƙabarin mai tatsi ne in sun yi tsalle su fadi amma babu wata hukuma da za ta iya tsawatar musu amma wai waɗannan hukumomin ne da mun sani za mu yi sallar juma'a ƙarfe 9 a nan shikenan sai a ce wai za a yi tashin duniya sallar juma'a ƙarfe 9 shine abin da na gaya wani jami'in ƴan sanda wata ran da ya min waya nace sallah tana da mai gida ne a Najeriya addinin musulunci the religion of islam has no custodian in the country addinin ba shi da mai gida sai an zo za a yi kaza sannan ku ce kaza ina ruwanku kun ce ba ruwanku da addini ce na gaya wani na ce yanzu idan mutum ya daina sallah akwai wata hukuma ne da aka tattala a ƙasar za ta tsawatar mishi to in ya ce zai sallah ƙarfe 9 har gata nake yi ta gine-gine ina kammala gine-ginen makaranta na da limanci ni ne limamin masallaci gaba ɗayan sallar ƙarfe 9 za a mai da ita ya rage in kana da iko ka rubuta saman 7 cewa ka a karɓa iya inda za ka yi kenan amma a hukumance ba shejar da ya gina mana masallacin nan duk duniya masallacinmu ne namu ne waye gina mana ba gwamnati ta gina mana ba ko fenti da ake bayarwa masallacin mu ba ma karɓa fentin banza in zinare ake narka a shafa a masallaci muna da kuɗin da za mu shafa a masallacinmu amma haramun ne in ba haka ba wallahi sai mun shafa za a ce janareta a kamana ne miskinan masallata ne mu da wani matsiyaci zai sai janareta ya kama janaretan 28,000 akan haka za a yi determining ƙuri'ar kuwa za ku jefawa so da haka ya kamata ku tsaya ku fahimta ba abin da ya hada su da harkar addini ko harkar kura da lafiyarku ko rayuwarku ko mutuncinku ko ƴancinku ko komai naku ƴan fashi za su shigo cikin gidanka si maka dukan tsaya a gaban matarka sai ka galabai ta tsaf kana kwance kana nishi sai ga wani sargame man ƙato ya danna matarka a gabanka yana zina da ita tana ihu ba abin da za ka ce dan kana cewa za a tana maka bindiga a kunnenka a fasa ƙwaƙwalwarka ka gaya min wannan shine cin mutunci na ƙarshe da za a yi wa duk ɗa namiji a ƙasar nan. A nan arewacin nan ƴan fashi suka shigo suka dafe ɗa sai yayi zina da uwar shi, kawai abin da suka zo kenan sai yayi zina da uwar shi. Wannan cin mutunci ya wuce wannan, babu tsaro. Amma billions nawa ake kashewa a tsaro? Duk in kaga ƴan sanda suna barazana, operation yaki ne, operation flush out, duk barazana su a nan cikin gari ce. Fita dogarawa ka ce ranka ya daɗe ga ƴan fashi can da ƙyar nasha, ka ce musu su je su ƙarasa. Ba an ce operation yaki ba, su je su yi yakin a can. Amma sai sun shigo nan ne suke wa talakawa muzurai. Muzuran ba shi da amfani ga inda za ka je can ka yi. Kuma in kai namiji ne jefar da bindigar mana in ka shigo cikin garin. Ba ga ƙarfi nan suna zaune suna shan rake ba, to jefar da bindigar. Kana ɗauke da bindiga, wani bai da bindiga, don kai mazurai ba kai mazurai ba, kai ba namiji ba ne, jefar da bindigar. Ga inda za a ba da tsaro can. ‘Yan fashi sun daɗe hanya suna kashe mutane suna wulaƙanta mutane. ‘Yan fashi suna bi gida-gida suna fashi. Da ka buga musu waya sai su ba su da kayan aiki. Ba su da kayan aiki, amma ya za a yi da ranar su cika cikin gari suna takurawa mai boss. Mai boss yana sabon gari muciya ci kaji daurawa tsamiyar kunu, yana neman ya samu yadda zai samu abin da zai rufe asiri. Operation yaki su kama shi su yi mai dukan tsiya. Wannan ne security? Driver boss. Is he ever a threat to the security of the nation? Never. Driver dan ta'adda ne, ya fito neman abinci ne. Ga ƴan ta'adda can unku da gaske ne tsaron ne. Ta haka waɗannan jami'an tsaro da suka cika cikin gari ba a da buƙatar su, don waɗannan ƙananan ƴan iska ƴan cikin gari dogaran dagacin anguwa kuma sun ishe su. Ba a buƙatar sai operation kamata ya su tafi daji su tsaya. In aka ce patrol team ne su kuma su rinka kai da komowa suna garya. Amma sai ka zo wucewa da motarka, wai sai a ce wai gilashinka ya fashe. Yau gilashinka da ya fashe, kwalbar idan mahaifiyarka ce ya fashe, balle ka ce ba ta gani daidai? Ko kun fahimta jama'a? Ba wannan ne ake bukata ba. Abin da ake bukata ku samarwa da mutane ƴanci. A daidai lokacin da aka fara demokuraɗiyyar nan jama'a, galibin ƴan kasuwar da ke kasuwanci tsakanin Bauchi da Kano sai da jalinsu ya kare. Wannan rahoton a Radio Najeriya Kaduna muka ji su, saboda fashi da makami ya yi yawa a wannan surguti. Za su tare ku, su tatike ku, wanda duk aka gani da draft, wato ya kai kudin banki zai je Kano ya karba, sai su sa bindiga su harbe shi. ‘Ya’ya nawa aka mayar marayu? Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To gaskiyar lamari abin da muke gaya muku jama'a, hukuma ba za ta zama hukuma ta gaske ba sai ta kiyaye mutane waɗannan. Sannan almalu dukiya, ka tafi ƙasashe da ake ƙasashe na gaskiyar demokuraɗiyyar irin Amerika da Ingila. Ba wata ma'aikata da za a ga mai gadi, ba inda za a ga bogula. Yanzu dubi abin kunya, wai nan masallaci ne ɗakin Allah amma an yi mai bogula, ma'ana har ɗakin Allah za a shigo a yi wa Allah sata saboda babu security. Ka tafi Amerika ka ga gida nawa za ka gani da window nawa da bogula, ma'aikata nawa za ka gani da mai gadi? Ba mai gadi, sai gateman da rana in ka zo ya bude maka kofa, in ka shiga ya rufe, in an tashi an rufe an sa kwado, kowa sai ya tafi. Ba inda za ka ga mai gadi a Amerika waya ya tsuguna wai yana gadin wata makaranta ko wata hukuma ko wata railway ko wata NTC ta baku, babu mai gadi. Saboda mai an samar da kyakkyawan tsaro ne ga dukkan kasar, amma yanzu sai kowa ya ɗauka wa kanshi mai gadi a gidan shi. Sannan mutanen anguwa sai sun haɗu sun samar da ƴan banga. Me yasa? Ina jami'an tsaro? Ina kuɗaɗen da ake kashewa? Sannan a hir kai kuskure ka je ka ce ka ji labarin za a yi fashi da makami, sai ƴan fashi da makamin sun zo sun danne ka sun yanka ka, domin waɗannan da ka je ka gayawa a cikinsu akwai wakilan ƴan fashin. Ka zo koma su ce wani ne ya kawo labari game da ku? Saboda haka kowane talaka yanzu ɗarɗar yake, in ya ga ana wata rashin gaskiya sai ya kauce, in an ce kai rahoto yace ba ruwan shi to dan ya kai rahoto bai san me zai je dawo ba sannan sai al'aqal dole ne duk hukuma ta kiyaye mutane hankulansu shaye-shaye ganye da duk wani abu da zai birkita kwakwalan mutane dole ne a kula da su jama'a waɗannan abubuwan da muka faɗi guda biyar ko guda shida tsakani da Allah hukumomi da gwamnatocin da muka zaba ko aka zaba mana muka zaba ko aka dora mana muka zaba ko aka kakaba mana su daga shekara goma zuwa yanzu sun kular mana da waɗannan abubuwan to ba su dace a sake zaben su ba canji muke bukata kawai dan haka maganar a fara cewa ma zaben kafiri ko ba zaben kafiri ba asalin wannan ajandar ma ba a kai gare ta ba yanzu ana magana akan ajandar tukuna abinda suka ce za su yi tukuna sun cika dan haka ba su cancanta su sake komawa ba kai wannan ya ishe mu shi yasa maganar wani za a zabe shi ba za a zabe shi ba a'a an gaji da ku ne yanzu kawai canji ake bukata canji ake bukata wannan na ɗaya daga cikin matashiyar sakonnin mu canji muke bukata kuma yanzu kamar yadda Abubakar Ladan ya faɗi yau kusan shekara 40 yace jiniyar yanci yau ta koka a kudancin nan yau na Afrika to jiniyar yanci yau ta koka a Najeriya lallai ne yanzu yanci ake bukata domin canjin nan ya faru a kasar Tunisia me ya ja wannan canjin a kasar Tunisia adalci ne yawa da jin dadi amma shugaban cewa yake shi jikan annabi ne Zainul Abidin ibn Ali cewa yake shi sharifi ne jikan manzon Allah amma da ya zalunci an kawar da shi ko ba a kawar da shi ba to balle wanda ba jikan uban kowa ba ko kun fahimta jama'a jikan manzon Allah ne a Tunisia Zainul Abidin kuma babu shakka sharifi ne jinin manzon Allah ne jikan manzon Allah ne amma zalunci yayi ya kakaba wa mutane dokokin da ba su daidai da na hankali ba balle na addini kuma menene ya kawo karyewar zaluncin zaluncin ya kai matuƙa matuƙar da ta kai me yalan bella ne yana gungurawa a kura ta nan yake samun abinci amma aka zo aka kifar da yalan bellan aka zuba a kwata shi yalan bellan bashi ya ciyo zai je ya siyar abin da ya samu ya dora riba ya je ya ci da iyalan shi an je an kifar a kwata saboda zaluncin hukumomi shine ga da wace fuska zai kalli mai bashin in ya shiga gidan shi da wace fuska zai kalli matan shi shine barbadawa kanshi Petrus ya kona kanshi abin da ya ba daidai bane a addini amma ka sani da cewa ya ga wace mafita ce ta rage zalunci ya gama kaiwa zalunci dan haka yaga cewa bari ya hallaka kanshi daga haka ne jama'ar kasar kowa ya fusata yau shekara 4 muna gaban Ka'aba da wani mutumin kasar ina magana akan zaluncin da ake a kasar sai yake don girman Allah ya rufa mishi asiri nace muna nan Ka'aba baka cikin aminci yace wallahi ba ni cikin aminci ka ga wannan magana da muke ina iya dira filin jirgin saman kasar mu ana zuwa a kama ni a ce ranar kaza ga watan kaza ka hadu da wani bakar mata dan Najeriya kai hira kaza nace mala'iku ne ke bin ka yace don Allah ka rufa mun asiri an gama firgita su gaba daya wallahi a gaban Ka'aba cikin watan azumi ana dab da za a sharuwa wani malami tuwaijiri ya gama tafsiri muna hira zalunci a kasar Tunisia ya kai da yau aure in za ka yi sai ka gaya wa matarka in ta yarda to in ba haka ba sai ta kai ka kotu amma kuma an yarda tunda an takura ka akan mace daya ta aure to a waje kuma ƴan matanka ko guda nawa ne shikenan dan haka aka samu wani kwallon shege yayi aure da yayi aure sai matar shi ta kai shi kotu da ta kai shi kotu ta gabatar da hotuna da video da menene duka shi ma ya je da lauyan shi ta ce to matarka ta ka kara aure ba ta yarda ba dan haka ga hotunan biki ga kaza shi ne ta shi ya ce ba haka bane amma lauyan shi zai karasa jawabi lauyan shi ya ce to client dina wato mutumina abokina ba aure yayi ba party yayi da shi da wata budurwa ta shi shine wannan daren akai holewa hotunan da aka ta dauka kenan ina shi da an daura aure sai matar ta sun koyar da kai karshe ita ta tafi gidan maza ta kai karashi ne akan yayi aure ƙara aure laifi ne shi ko yace a karuwar shi ce fa suka yi party to kuma gwamnati ta yarda kai party da karuwar ka amma mata aure an haramta wannan jikan annabi ne dake da awar wannan abu amma kuna ga Allah ya kare gwamnatin shi sannan mubarak husni mubarak wani irin zalunci da kama kariya ne ba ya kasar shi ba kun ga yadda Allah ya mishi ga Abdullah Salih can a kasar Yemen sannan ga Gaddafi nan wani irin fasikanci da fajirci da kafirci ne Gaddafi baya yi a kasar shi yau waɗanda suka ɗaure mishi gindi yake wannan yau sun taso shi a gaba suna son sai sun ga bayan shi abinda Shehu Dan Fodiyo ya ce Allah yana zaunar da gwamnati ko da kafiri ne ke shugabancinta inda adalci amma Allah na karya gwamnati ko da musulmi ne ke shugabancinta idan akwai zalunci a ciki me Dan Fodiyo yake so ya ce zalunci shine ke karya mulki jama'a a Najeriya akwai wutar lantarki babu wutar lantarki yanzu da muke magana generator mu ne ba wutar lantarki bace sai abin da ya shafi ruwa yanzu a jihar Kaduna wacce gwamnati ce tun daga lokacin da aka karbi mulki a hannun soja har zuwa yanzu bace da'awar ana nan ana aikin ruwa ba amma ruwan nan har yanzu ba a gan shi ya dugo ba a duk inda ba a da shi amma ba an ce ana nan ana aiki kuma mun san ana nan ana aikin ba ba a yi ba amma muna sa ido nan da shekara 30 ruwa ya zo ba mu ce ba a aiki ba ana nan ana yi amma mu ma muna nan muna jin kishi fa amma miliyan nawa aka kashe to sannan issue na security an ce an dauki security an sa operation yaki amma yau operation yaki in suka shigo anguwar ku za ku gan sa kofar gidan Alhaji Wani zai kawo abinci ya basu zai kawo kudi ya basu idan har bai kawo ba fa to gobe ba za su sake shigowa ba da haka sun shigo anguwar mu sau daya sun shigo sau biyu sun shigo na uku shikenan sai suka daina shigowa zai ce wasu suna shigowa anguwar mu ba a basu kudi ba a musu kaza na ce to ai duk yan boko ne sun fi kusan kudi ma yan waɗanda ke aljihun kuma da za ku miƙo mana amshewa za mu dan boko zai ji tausayin ka kana dan sanda ina ruwan shi da kai ba ya jin tausayin ka amma za su je jalle su za su zo muciya za su je dogon bauchi nan duk anguwanni ne na yan kasuwa yan cirani waɗanda suka ɗauka su gaba ɗan sanda ma murna suke suna gwaninta amma ɗan boko ko tara aka ci shi sai ce a bashi rasid in ba a bashi rasid ba ba zai biya ba ba ka ganin da sun tare ka ka fara turanci sai su ce Mr. Lawyer come out wai kai lawyer ne ka cika turanci da yawa wuce za ka ɓata musu harka jama'a gaskiya saboda Allah kamar yadda na faɗa tun a tudun wala da muke sanar da wannan wa'azi hakikanin al'amari mun so mu bayyana wa al'umma mu ina ne aka dosa babu shakka ana mulkar mu a wannan ƙasar tamu da wannan ƙaramar hukumar da wannan jiha da sanatoci da ainihin yan House of Assembly da House of Reps amma mu abin da muke cewa dan girman Allah muna so da dukkanin tsarkin zuciya ku nuna mana ribar demokradiyya da ake cewa ni dan muciya ne gaba da baya wa walidin wa ma walada annan aka haife ni annan na haifa ba abin da ban sani ba babu wani lungu da ban san shi ya sani ba a anguwan daga shekara 40 zuwa yanzu babu wata kwata a muciya da ta canza daga yadda take me ya canza to gaskiya mun gaji kuma ba ma so muna son mu ga sababbin fuskokin da ba mu saba ganin su ba kuma muna son mu ji muryoyin da ba mu saba jin su ba to amma anan ina so zan yi wasu tsokaci waɗanda waɗannan tsokaci su ne za su bani damar yanzu a ji taken wannan wa'azin nawa wanda tun farko na saka ya sunan shi abinda nake so in ja hankali a nan shine taken wa'azin nan shine in an bugi jaki to abugi taiki babu shakka canji muke so amma bari in gaya muku kun ga shi Buhari nan da ake ganin shugaban canji ne to a cikin tawagar tafiyar shi shi kadai ne muke iya wa taskiya cewa da gaske yake fadin abin da yake fadi bayan Buhari ba ma sukar kowa cikin su amma ba ma yaban kowa amma Buhari muna da yakini in Buhari ya karba yayi mun gani Buhari shi kadai ne ya rage irin su Sardauna a kasar nan Sardauna har ya mutu ba shi da gida jama'a a Kaduna bai mallaki gida ba bai da fili a Kaduna ko kwaya da gidan shi da yake da shi tun kafin ya zama abin da ya zama a garin su Sokoto shi yake da shi har ya mutu to ire-iren waɗannan mutane su muke bukata haka Buhari har yanzu Buhari bai mallaki gida a duk waɗannan wurare da manya-manyan mu ko kuma account na kasar waje ko kuma na ciki ba to in muna da yakinin Buhari zai iya tafiyar nan to sauran waɗannan da suka zo suka tsaya suke son su ci albarkacin Buhari babu wanda ya yakini a kansu amma da yake canji muke so eh muna son mu ga sabuwar fuska da sabuwar murya mun kace akan sai su din da suke tare da Buhari ya rage su kuma su ji tsoron Allah kar su ba mu kunya domin dukkan kunya mu dai mun shata yau shekara uku da ta wuce akan kujerar nan muka zauna muka ambaci sunan wasu da jam'iyyarsu muka roki mutanen garin nan arziki ko mutanen garin nan suka yi mana arzikin nan suka zabi mutanen nan amma mutanen nan suka ba mu kunya suka ba mutanen garin nan kunya to muna fatan ku din nan da kuka fito yanzu ba mu san ku ba ba mu san halin ku ba amma saboda mun gaji da wadancan wadancan kuma sun yi tuban mu zuru sun koma sun ce sun tuba 2003 suka sake koma 2007 suka ce wallahi sun tuba suka sake koma dan haka ba za a karbi tuban su wannan kan kada wanda ya saka musu ƙuri'a ya kacin magana kenan to sannan murdiya karan nan babu zuwa kotu eh babu zuwa kotu amma akwai sharadi daya wanda kuma ba zai yiwu ba inda za a nado wani mala'ika shine mai shari'a to za a je kotun an yi zalunci da aka talaka aka ku saki a zalunce ku ku saka ku tsare duk wani mita uku mita 30 a'a kowa ya tsaya gindin akwati ba wani mita 30 ko mita 300 a'a kowa ya tsaya gindin akwati bi yadda za a yi ko kai liman ne kaka fito da doguwar riga dan gudu zai iya kamawa ina fata an gane gudu zai iya kamawa Allah zai iya kama zaka iya sufa in an cafa ka cafe kaga doguwar riga za ta ja matsala dan haka ko liman ne kai ranar zabe kaka fito da doguwar riga ina fata an gane dole ne kifa wannan jama'a wallahi ku tsaya ku tare yancin ku amma wallahi in kuka sake abinda akai mana a sabon gar local government 2007 wallahi in kuka sake aka sake muku wallahi ƙarya kuke gobe mu sake wa'azi irin wannan ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba saboda lokacin nan sun ga sun ci tuwon dishe sun murde ba abinda akai mutanen da ko a kofar gidajen iyayensu ba su ci ƙuri'a ba ya za a ce sun ci ƙuri'a a constituencies irin waɗannan a kofar gidan uban da aka haife ka a ce baka ci ƙuri'a ba kuma a zo a ce wai ka ci ƙuri'ar yankin gaba ɗaya kuma jama'a sabon gari ku fito ku yi shiru mun muke muku ku yi kone-kone ba amma yadda za a jajirce shi wanda zai sata akwatin ba mala'ika ba ne mutum ne ko to mutane su hana shi satar a tsaya a kirga a sanar a gabanku a manna in kuma aka canza a ce ba a yadda ba iyakacinta kenan sannan kuma kowane gari akwai filin sukuwa filin sukuwa kuma yana da purposes yana da manufofi da dama da irin wannan filin sukuwa ne mutanen kasar Misra suka kwato wa kansu yanci suka fita suka ce ba kasuwanci ba asibiti ba noma ba makaranta sai Mubarak ya sauka saboda haka in akai murdiya abin da ya kamata kenan amma wallahi babu wata kotu domin 2007 sai da shugaba yar aduwa da kanshi yace ku rufa min asiri in sauka suka ce ba za mu yadda ba ba za ka sauka ba an fito da gaskiyar iya gaskiya ya ga cewa ya fadi yace ku taimake ni in sauka suka ce a in ka sauka mu muna so to kuma tunda kai ne akai dole ka zauna dan mu muci na daga abin da ya kara wa bawan Allah nan hawan jini da bala'o'in da suka saka shi a ciki saboda su suke cin muriyar abu aka zo alkalai suka tabbatar da cewa gaskiya ne to sai aka ce shikenan yanzu hukumul hakim yarfa'ul khilaf akwai ta a kowane irin law civil law ne canon law ne wane ne law ne shine in alkalai suka yi sabani sai a ce abinda babban su ya hukunta kawai babban su ya hukunta cewa ba za a ba Buhari shugabancin ba shikenan amma a shar'ancin an tabbatar to waɗannan su ne irin kotunan da muke da su na haka babu magana zuwa kotu abin da ya rage jama'a ku tsaya ku kara ƙuri'a kuma in dai da gaske ne a bar wa jama'a wanda suka zaɓa ko kare ne amma waya ce waya za a bar musu wani ai bai cancanta ba su shi ya cancanta a wurin su tunda shi suke so a bar musu mana ba kwa ganin ƙasar America bakar fata wanda su ne ƙasƙantattun halitta a ƙasar amma kuma da yake shi mutanen suka ce yanzu ƙasar ba ta zaune lafiya to yaya za a yi mu a rinka kaka ba mana mutanen da ba ma so saboda haka mun gaji da ku ba ma son ku ku haɗa ina ku ku tafi domin ƙuri'a dai an yanke shawarar ba za a saka muku ba don duk inda kuka je ba wanda ke mobilizing jama'a da kansu suke mobilizing kansu suke koro to ba a buƙatar ku sannan sauran 'yan takara tsakani da Allah ba mu yadda da ku ba gaba ɗaya ba mu yadda da Nuhu Ribato ba sam ba mu yadda da shi ba dan haka tsintsiyar shi ta share shi da shi da waɗanda ya jawo su ta ba ma buƙatar su to haka nan shekarun shi ma ba mu yadda ba za mu zaɓa ba dan haka jama'a alƙiblar mu guda ɗaya ce iyakar alƙiblar mu da muka fitar kenan jama'a kai tsaye jam'iyyar Buhari ita ce za ku zaɓa alƙiblar mu kenan jama'a amma kuma ku sani Buhari ba yi da kuɗi saboda haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida don barin gaya muku Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara huɗu ba abinda muke fata matakin farkon Buhari ya hau shi ne ɓarna ta tsaya abin da muke fata kenan a yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talakawa ku gane wannan irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya sai an yi irinta saboda gyara za a yi gyara za a yi ya kamata mutane su gane don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a yi irin ta 'yan Ghana ne ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta jaru yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da ƙishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 yake gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1,000 miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1,000 wace irin miya ce wannan haka Ghana ta zama amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Africa in ka cire South Africa babu kasar da matsayin ilimin su ya jaru irin Ghana sannan harkar tsaro babu kamar Ghana yanzu ga Ghana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga dauke wutan da za a yi ba Ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana dauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Niger nan ba a dauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a eh ko kun zabi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko kasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shake wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abinda mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawara ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da kasar duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kansa arzikin da in zai shekara 70 ba zai ainihin talauci ba zai wawura ya wawura ya je adana kuma adanawar in ya tashi zai zubar inda ba a tunani yanzu kasar Switzerland za su dawo mana da kudin mu da aka sata aka kai musu ajiya sai dai kasar su gudun hijira su kansu gaba ɗaya Switzerland a ƙarƙashin kudin ajiyar Najeriya suke rayuwa dan haka da aka je kwato kudin wani barawo da ya sata sai suka ce ina in suka dawo da waɗannan kudin ma'aikatu da yawa za su tsaya a kasar su kaga da ba a sata an kai ba da kasar ba za ta kai wannan matsayin ba ma'aikatu nawa ne suka kwanta dama a cikaji suna da yawa cikaji bayan cikaji duk industrial area ce duk kurare ne na masana'antu yau duk ina suke sun kwanta dama to canji muke bukata abu na daya kenan abu na biyu da yawa waɗanda ke tare da Buhari su kansu they are corrupt personals su kansu na daga cikin abin da ya faru shine rikicin Kano da Katsina da yake faruwa wasu ne za su je da sunan Buhari su karbi miliyan 25 wurin wannan dan takara a sake karban 25 wurin wancan dan takarar daga ƙarshe me zai faru sai a ce ga wanda jam'iyya ta zaba amma ga wanda sunan shi ya fito yaya ake haka a wannan kanin matar Buhari ne a wannan kanin kaza ne na Buhari sai je ta karban kudi a wurin wani ta karban kudi a wurin wani saboda haka su din waɗannan da ake gani suke kewaye da Buhari to a san cewa babu shakka ba irin su ɗaya da Buhari ba kuma wasu su sun zo ne irin yadda wasu suka takure tsawon lokaci a gindin Abubakar Gombe shi ba zai ci ba to su sa ci da sunan shi su sannan na uku waɗannan sababbin fuska na 'yan takara to su ji tsoron Allah game da mu na yi mamaki a ce wai sai yau ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Buhari wai zai zo mu zauna domin tattaunawa amma wallahi saboda Buhari yana da mutunci a fuskata 12 na rana aka bugo min waya ga ɗan takarar gwamnan CPC nan zai zo za ku zauna sai na ce madalla ni da kaina na zauna na shishirye inda za mu zauna amma bai zo ba har lokacin kwanciya ta bacci bayan sallar juma'a daga na fara jin jiri sai shikenan sai ne kwanciya ta sai can na tashi sallar la'asar sai na ga miss call an buga wai sai suka ce wai sun zo ne an ce ba za su samu gani na ba nace a ba ku zo lokacin da aka ce ba nace kuma ku da kun girmama wannan zuwa da ya kamata in san za ku zo dan in za ku je wurin mai martaba sarki wani akalla ba zai yi a ce karfe 8 na safiya ranar bai san zuwa ku ba amma kun ga da yake kun dauka malami bashi da aikin yi kawai ko yaushe kuka zo marhaban biko saboda haka kawai sai da kuka kamo hanya ne sannan sai kuka ce a gaya malam ga kunan tafi sai kenan sannan na biyu haka yan jam'iyyar shekarau ba su tashi tahowa ba su ma sai lokacin da haka ji na fara magana a markaza tudun wada to na yi mamakin wannan abu yanzu tsakani da Allah idan dai an taho ne wurin albani mutumin da aka san yana da manufa da tsare-tsare tsakani da Allah ba za a taho ba sai ya rage kwana ɗaya zaɓe me za a tsara kawai an zo ne a faɗa mai abin da ake so a faɗa shi kuma kawai ya zo ya faɗa abin da ake so to ku ƴan jam'iyyar Buhari kun ci albarkar Buhari ne kawai iyaka abin da zamu ce muku ke amma ba haka ba bamu san ku ba bamu taba ganin ku ba bamu taba mu'amala da ku ba kuma ba mu da garantin ma ku ba wakilan waɗancan bane wannan na daga cikin matsalolin da ke damun sannan ba mu da tabbas Allah ya sa ku ba desperate politicians bane wato ba ƴan siyasa ne da suka jarabtu da son mulki ba dan haka yanzu sun zo ne dan su ci albarkar Buhari in an tafi an kada kuma me zai biyo baya ana cewa ba su ci ba ko an murde ko an yi kaza sai su koma wurin waɗancan yanzu ku dubi mutanen da yau shekara uku da ta wuce muke wannan gwagwarmayar da su jama'a yau su ne a waccan jam'iyya wasun su haka masu aka yi aka tafi da su ofishin SSS ni na ɗibin lauyoyi muka tafi fa muka je muka fanso su amma yau kuma sun koma wurin waɗancan saboda me saboda suna sa rai waɗancan mutanen za su ba su mulki kuma kowa ya san 2003 irin goyen bayan da muka nuna wa hunkuri amma kowa ya san me ya faru daga baya da aka murde ya kasa daurewa ya koma cikin su yau duk wannan jam'iyya ba wanda ake wa makirci irin shi makircin karshe shine wanda aka yi mai jiya aka ce shari'a ma an kore ta tsakani da Allah da ya tsaya a inda ake tafiyar nan ta gaskiya kuna jin yau ba zai zama shine dan takararmu ba ko da jam'iyyar inyamurai ce afga ko ba haka ba jama'a to abinda muke magana shine Allah ya sa waɗannan ƴan takara ba desperate politicians bane wato ƴan siyasa ne waɗanda kawai sun jarabtu da mulki dan haka in sun ji ba za su samu nan ba za su koma can kana ga wancan mai tsintsiya da yana nan sai ya koma can yana ganin za ta share ko wallahi ba inda za ta share shi da yake dauke da addu'a bayin Allah ma akan shi ba inda za ta je amma maganar da muke dai jama'a kun ji alƙiblar da muka dora ku akai to ku tsaya akan ta sannan ku kuma matasa karti da aka dauke ku akan ku za ku yi sata akwati ka duba ka gani a cikin kungiyar ku ta masu sata akwatin nan dan takara ƴaƴan shi guda nawa ya kawo sannan a cikin ku guda nawa ne suke da digiri sannan a cikin ƴaƴan shi guda nawa ne ba su da digiri to ku auna ku gani ana can ana taro da ku yanzu ana ba ku adda ana faɗa muku waɗanda za ku tsara ana ba ku ƙwayoyi ana faɗa muku yadda za ku haɗiye su amma abin cewar shi ne sun zubo ƴaƴansu a cikin wannan abu to daga nan za ku gane cewa su za su koma su zauna ne a tsare su a tsare ƴaƴansu idan mulki ya tabbata ta hanyar murdiya da za ku yi me zai biyo baya sai a gansu a sama abin da ya faru kenan tsakanin ƴan Niger Delta da Obasanjo Obasanjo rinka ɗiban makamai trailer yana kai musu haka suka rinka fitowa suna faɗi cewa sai mutum ya zo ya samu ƙauye guda sai ya harbe su ya kashe su dan bindiga jama'a a ce ƴan ta'adda an kai musu trailoli na bindigogi a zube musu a tsakiyar gari a ce su ɗiba dan haka suka tashi su ba wai murda akwati suke ba za su je ne su samu mutanen ƙauye guda duk su harbe su sai su kwashe akwatunan kun ji abin da ya sa ta rikice tsakanin ƴan Niger Delta da Obasanjo shi ya sa sulhun bai yi ba sai da lokacin ƴar Adua ya zo ya nemi ya sulhu tsakanin su da su amma sun ce ba sulhu tsakanin su da Obasanjo don me ya ba su makamai sun kashe iyayensu da kakanninsu amma tun da ya ci zaɓe ne gaba ba su sake ganin shi ba saboda haka gaskiya matashin duk da aka ɗauki adda ko wani makami aka bashi aka ce datsu wani matakin farko an maida shi wawa mataki na biyu kuma ya tsaya yi nazari shikenan a matsayin bawa dan daba ina ƴaƴan wannan mutumi ko bai da ƴaƴa ko bai da ƙanne sa'o'in ku me yasa bai sa su ba to sannan daga ƙarshe jama'a ina son in nuna muku wallahi Najeriya babu wani mutum ɗaya da zai iya gyara ta kam babu kuma wasu tarin mutane da za su iya gyara ta babu kuma wata jam'iyya da za ta iya jaran Najeriya wallahi sai Allah. Allah kuma yana da babban ka'ida ita ce addu'a da tsarkin zuciya. Amma ƙasa ta riga ta baci. Abinda muke fata jama'a a yau din nan kowa ya shafa'i da wuturi. Ya roƙan mana Allah cewa ya Allah wannan hali da za a fuskanta daga gobe Allah ka sa shine wahala ta ƙarshe da za mu fuskanta a ƙasar nan. Amma jama'a duk inda ake wahala wallahi mun wahalta. Kuma muna cikin wahaltuwa. Da yunwa, da fatara, da rashin tsaro, da rashin damuwa, da komai ya ƙare a kanmu. Duk wani alƙawari yanzu da za a zo a yi mana mu ce ba shi ya dame mu ba. Abin da ya dame mu shine me muke so? Canji kawai muke so. Duk abin da za ka faɗa a ce ka faɗa an ji, amma ba a son ka ne ka koma kawai. Ya kafa kenan kawai ba a son jam'iyyarku kawai abin da ake so kenan. Jama'a musulmi kamar yadda na ce ina so in takaita saƙon na ƙwarai da gaske waɗannan su ne saƙonnin nawa da ƙarshe ina fatan Allah ya gyara mana al'amarin kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya mana zaɓi na gari ina roƙon Allah duk wani azzalimi Allah ya sa wayewar garin gobe ita ce karyewar shi da karyewar alƙadarin shi har kiyama ta tashi. Allah ya sa dangwala ƙuri'a da talakawa da al'ummar Najeriya za su yi gobe shi zai kawo ƙarshen zalunci da mugun halin da muke ciki. Sannan malamai, malamai ku ji tsoron Allah. Sannan manyanmu na arewa da manyanmu musulmi ku sani Bahaushe ya ce da safe ake kama fara. Jama'a mutanen nan suna da plan na duk abin da suke yi wallahi. Amma mu a arewa ba mu da wani plan. Mu al'ummar mu ta musulmi ba mu da wani plan. Mun zauna wani taro a Kaduna yau kamar wata biyar jama'a. Da na dube mu taron an ce elites ne. Taron an ce professionals ne. Daga masu digiri ɗaya ɗaya sai biyu sai uku. Daga lauyoyi sai injiniyoyi sai waɗanda suke likitoci ne. Sai na ji ana maganar ina za a dusa yanzu sai na ji na sace. Ma'ana sai lokacin ne za a fara maganar ina za a dosa? Kamata yi a ce a yanzu da muke magana muna da plan ɗinmu yaya za mu ɓullowa al'amarinmu nan da 2015. Sannan wallahi al'ummarmu wajibi ne su faɗaka. Yaushe za a ce jama'a mutanen nan suna da ɗan takara ɗaya muna da uku, suna da ɗaya muna da huɗu. Sannan yaushe za a ce hudun nan idan Allah suke wa a irin siyasar bana wadda ta bayyana addini da addini, ƙabila da ƙabila, yanki da yanki, a ce kowa an nemi ya janye ya ce sam shine manzon da Allah ya turo ya kwaci mutane. Waɗannan mutanen dan Allah suke yi ba dan Allah bane. Na daga kukan mu ai cewa waɗannan an turo su ne dan su karkatar da ƙuri'unmu. Dan haka duk wanda ya dangwala musu to yana daga cikin masu karkatar da ajandar mu. Saboda duk sanda muka cika mota za mu tafi Sokoto, kowa san daga zariya hanyar samun za mu kama. Haka ne ko ba haka ba? Idan ka matsa mu kama hanyar Kaduna to ba shakka za mu kai Sokoto amma za mu yi zagaye. Haka ne ko ba haka ba? Babu shakka idan kuka sake kuka canza ko wasunku suka canza daga wannan alƙibla to abinda ake nema a samu an samu. Shine dama idan ba za ka iya hanawa ba raba kansu, divide and rule. Yanzu jama'a dukkanin makiyanmu sun tattaru gefe guda kaf, sun koma gefe guda. Haka ne ko ba haka ba? To amma mu kuma fa an dargaza alƙiblolinmu. To hikimar wannan wa'azin dama ita ce samar mana da saiti da kuma alƙibla guda ɗaya. Don haka don girman Allah kar wanda ya sake gobe gari ya waye a zo a baka naira 25,000 a karɓi ƙuri'arka. Kar ka sake, kuma kar ka sake a zo maka da wata takarda a ce kawo wannan ƙuri'ar, ka ga wannan takardar da ka je in ka nuna za ka saka ƙuri'a kai ba za ka bi layi ba ma. Duk wannan yana daga cikin makircin da suke bi. Sannan masallacin ma da ba a wa'azi gobe da asuba a fara. a samu wani mai fasaha ko malamin islamiya ne ya miƙe yayi maganganu karara ire-iren haka cewa jama'a ga alkiblan babu laifi yazo da ballot paper ya nuna jama'a kun ga inda za ku dangwala kar ku dangwala ƙasa kar ku tafi can kololuwa za ku faɗo ga inda za ku dangwala ina fata an gane ya kamata duk masallatan garin nan to sannan bari ku ji kamar yadda in aka fara azumi bahaushe zai ce goma ta farko goma ta wuya goma ta dokin sallah ko to ana neman ai mana haka kun ga yanzu kowa na dokin zaban to in kuka sake ba ku tara karfin kuri guda ba kuka samu faduwa a abubuwan da za su faru a gobe to abin da zai biyo baya shine zabe na gaba jikin ku zai sani to kuma zabe na gaba shine tukullumar shine kashin bayan shine ke determining komai da kowa saboda kar ku sake ku yi abin da nan buyo ku za ta yi sanyi game da zabe na gaba na biyu don girman Allah matasan nan da suka taso suka fara yin wa'azozi a unguwanni to su sani yanzu shine lokacin da aka fi koyaushe bukatar wa'azozi dan in ba ku sani ba bana